Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Koriya ta Kudu ta yi kace-kace da wasu jiragen yaki jiya Juma'a bayan gano jiragen yakin Koriya ta Arewa 180 a kusa da kan iyakarta, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu, yayin da ake ci gaba da samun tashin hankali a zirin Koriya. An gano jiragen Koriya ta Arewa a yankuna da dama na cikin kasar da kuma duka gabar tekun Koriya ta Arewa na tsawon kimanin sa'o'i 4 da suka fara da misalin karfe 10:00 na safe a gogon kasar, a cewar Hafsan Hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu. A mayar da martani, sojojin Koriya ta Kudu sun ce cikin gaggawa sun tura jiragen yaƙi 80 ciki har da na F-35A mai satar fasaha. Kimanin jiragen yaƙin Amurka da na Koriya ta Kudu 240 sun ci gaba da atisayen jiragen sama masu girman gaske, in ji rundunar sojin Koriya ta Kudu. Da sanyin safe jiya Juma'a ne Koriya ta Kudu ta ba da sanarwar atisayen da ake kira Vigilant Storm ta sararin samaniya, wanda zai gudana har zuwa yau Asabar, kwana guda bayan da aka tsara tun farko a matsayin martani ga tsokanar Koriya ta Arewa. Watakila Rasha a shirye take ta harba sojojinta da suka gudu a Ukraine, a cewar sanarwar da ma'aikatar tsaron Birtaniya ke fitarwa kullum akan yakin Rasha da Ukraine. Saboda halin da ake ciki na rashin kwarin gwiwa da rashin sanyin yaki, watakila sojojin Rasha sun fara tura dakarun kafa cingi, a cewar sanarwar ta bayanan sirri jiya Juma'a. Waɗannan rukunin dakarun na barazana harbe duk sojojin da ke kawo musu koma baya domin tilasta musu ci gaba da yaƙi, kuma sojojin Rasha sun yi amfani da su a irin wannan yanayi a baya. Kwana-kwanan da alama zanen-zanen na Rasha suna son komandojinsu su yi amfani da makamai a kan duk sojojin da suka gudu, game da ba da izinin harbe duk irin waɗannan mutanen bayan gargaɗin, a cewar ma'aikatar tsaron. Ma'aikatar ta ce dabarar harbe duk sojojin nata waɗanda suka gudu watakila na tabbatar da rashin kwarin gwiwa da rashin ɗa'a na sojojin Rasha. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun sojin ƙasar Somalia da wasu mayakan sa kai na yankin sun ce sun kashe 'yan ta'adda aƙalla 100 a matsayin ramuwar gayya kan harin ta'addancin da aka kai ranar Asabar, da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 a Mogadishu. Da yake zanta da manema labarai jiya Juma'a a birnin Mogadishu, kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Abdullahi Al-Anad ya ce fadin ya auku ne a ƙauyukan Garas Magan da El Hariri na yankin Hiran da ke tsakiyar ƙasar Somalia, mai tazarar kilomita 320 daga arewacin Mogadishu. Dakarun gwamnati sun auka wa 'yan ta'addan a wani wurin da suke sake haduwa a shirye-shiryen kai farmaki kan sansanonin dakarun ƙawancenmu, a cewar Arnold. Jiya Juma'a, Firaministan Tanzania Kasim Majaliwa ya shaida wa 'yan majalisar dokokin ƙasarsa cewa an kashe gobarar da ta tashi a tsaunin Kilimanjaro na tsawon makonni 2 da suka wuce, bayan da aka tura ɗaruruwan sojoji a wannan makon domin kashe gobarar. Da yake magana da majalisar dokokin Tanzania, Majalaliwa ya ce gobarar ta lalata wani yanki mai nisan kilomita murabba'i 33 na gandun dajin Kilimanjaro, wani wurin tarihi na hukumar UNESCO wanda ke ɗauke da nau'o'in halittu da dama. Ya ce gobarar ta kuma bazu zuwa wasu yankunan da ke kan dutsen da ke kusa da wurin shakatawar, amma an shawo kanta kuma an ceto wuraren yawon buɗe ido.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu yi duba ne bisa gargadin da ofishin jakadancin Amurka dake Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya yayi cewar akwai yiwuwar kawo harin ta'addanci a babban birnin. To madalla, a wannan mako mai karewa ne ofishin jakadancin Amurka dake Najeriya yayi gargadin cewar akwai yiwuwar kawo harin ta'addanci a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Sanarwar na cewar ƴan ta'addan ka iya kai harin ne akan gine-ginen gwamnati, wuraren ibadu, makarantu, kasuwanni, manyan shaguna, otel-otel da gidajen barasa, gidajen abinci, tasoshin mota, filayen wasanni ko kuma cibiyoyi irin na ƙasa da ƙasa. Na tuntubi kwamishinan ƴan sandan babban birnin tarayyar Abuja, CP Babaji Sunday, ko me zai ce akan haka?
Mun ji wannan reporting, amma duk matake da ya kamata mu dauka muna kan dauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro na soja, na air force, na navy, na civil defense, na farin kaya DSS, duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba.
A hedikwatar rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce za ta yi nazarin wannan sanarwa tare da daukar matakan da ya dace. CST Al-Mustafa Sani ne da kwatar ƴan sandan Najeriya ya mana ƙarin bayani.
Ita hukumar ƴan sanda ta Najeriya ta yi kyakkyawan shirye-shirye domin ta tabbatar da kyakkyawan tsaro a cikin garin Abuja da kuma jihohin da suke kewaye da Abuja da ma Najeriya baki daya. Shi wannan jawabi da muka samu daga ofishin jakadancin Amurka da yake Najeriya ba sabon abu bane ba a wajenmu, domin ɓangarenmu na samun bayanan sirri tuni daman sun samu mana irin wannan bayanan. Kuma tuni Inspector General na ƴan sanda ya bawa Commissioner ƴan sanda na ita birnin tarayya na Abuja da kuma jihohi guda shida da suka kewaye Abuja umarni na musamman na tabbatar da cewa sun miƙe domin su tabbatar da cewa sun dakale duk wani irin hari da za a kawo jihohinsu da kuma Abuja. Kuma ita headquarters ta ƴan sanda za ta tabbatar ta ba su duk wani goyon baya da ya kamata. A kuma ɓangaren mu headquarters ta ƴan sanda ta nan Abuja, tuni ɓangarorinmu na ɓangaren kwantar da tarzoma, wato da ake kira Mobile Police Force, da kuma ɓangaren dakale ta'addanci wanda ake kiransu CTU, masu sa jan hulawa kenan, tuni Inspector General na ƴan sanda na Najeriya ya bada umarni na su fara wani atisaye na tabbatar da cewa sun zauna cikin shiri domin a tabbatar da cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya kuma su kwana cikin shiri. A wannan atisaye da za a yi harba-harban bindigogi wanda ba da harshashi mai rai za a yi amfani da shi ba, da kuma wani bangare na titina da suka zo wajen headquarters na nan Abuja, da shi kuma za a yi jiya akalar motoci masu zirga-zirga a wannan wajen a lokacin da za a yi wannan atisaye. Da ƙarshe ina tabbatarwa da mutanen da suke zaune a Abuja da kuma mutanen Najeriya baki daya cewa rundunar ƴan sanda da sauran hukumomi na tsaro suna yin duk abin da suke tabbatar da cewa waɗannan labaruka da muke samu an dakale su tun kafin abin ya faru.
Bayan duka wannan kuma, kwatsam daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ke cewar Amurka za ta kwashe jami'an ofishin jakadancinta da ke Abuja waɗanda aikin su ba na gaugawa ba ne zuwa gida Amurka bisa abin da ta kira barazanar tsaro da ke fuskantar Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar na cewar za a kwashe ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja da aikinsu ba na gaugawa ba ne tare da iyalansu, saboda abin da ta kira wai mummunan barazanar yiwuwar kawo harin ta'addanci a Abuja. take kuma gwamnatin Najeriya ta mai da martani tare da yiwa Amurkan wankin babban bargo. Alhaji Lai Muhammad da ke zama ministan watsa labaran Najeriya ga abin da yake shaida mana.
Everything they are right to say their people should go home if they want to. But we as a country have a responsibility to keep our country safe.
Amurka na da ƴancin ta ce su koma gida in suna so. Amma mu a matsayin mu na ƙasa, alhakinmu ne mu tsare ƙasar. Kuma wannan mataki na Amurka ko kadan ba zai tayar mana da hankali ba. Kuma menene wata gwamnati za ta kaiwa mutanen ta? Sai hakadi. Sau nawa ake samun harbe-harbe a makarantun Amurka? Sau nawa ake samun kashe-kashe a Amurka? Sun iya hasashen wace makaranta ce ta gaba da dan bindiga zai bude wuta akan kananan yara? Yanzu ƴan Najeriya da ke Amurka su ma ba sa fuskantar matsalar tsaro? Aba.
Ministan watsa labaran Najeriya kenan Alhaji Lai Muhammad. Bayan wannan ne kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira taron tsaro da manyan kusoshin tsaron Najeriya.
First and foremost, assure all the citizens of this country that any exaggerated sense of insecurity.
Mai bada shawara kan sha'anin tsaron ƙasa kenan a Najeriya, Manjo General Babagana Manguno, ke tabbatarwa ƴan Najeriya cewa duk wani batun maganar tsaro da ake ta zugugutawa ba gaskiya bane. Muna tabbatarwa ƴan Najeriya cewa ba wani abin da zai faru, a don haka zancen jama'a su razana wannan bai mata so ba. Batun kuma da ake tsaya madidin cewa akwai yiwuwar kayarin ta'addanci a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, shi ma ba wani abin da muwa bane. Kuma kokarin ci gaba da hulɗa da makwabtanmu yana nan yana gudana. A cikin al'amuran tsaron cikin gida kuma muna mu'amala da ƙauyenmu kasashen waje a cikin aminci, ba tare da razana mutane ba cewar wai wani tashin hankalin tsaro zai faru. A don haka duk wani tsugududin cewar wai wata matsalar tsaro ka iya faruwa a wannan birni, to wannan shiririta ne, ƙarya ne, rashin mutunci ne, kuma koma wane ne faɗa hakan? Shi ma mai sharhi kan al'amuran siyasar duniya Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya mana ƙarin bayani.
To ita maganar tsaro tana da kulleleliya da yawa, tana da wahalar fahimta a lokaci ɗaya haka kawai. Saboda na farko dai da wanda suke son su yi ɓarna da kuma wanda suke neman masu ɓarnan duka suna bin abubuwansu a cikin sirri. Ba a haka kawai ake faɗan abu ba. To amma a gaskiya akwai abun mamaki yanda ƙasar Amerika ta yi wa'annan sanarwar, ta kuma ɗauki matakai ta fitar da ma'aikatunta, sannan kuma binciken wato su hukumomin tsaro na Najeriya har yanzu bai nuna akwai wani abin tashin hankali da suka gani ba. To zai iya zamana cewa wato inda Amerika ta samu bayanan nata ko daidai ne ko ba daidai ba ne, watakila zai iya zama ba daidai ba. To amma kuma a tsarin tsaro, inda ka tabbatar da inda ka samu bayanan, ko da ya zamana ba daidai ba ne, sai ka ɗau mataki in ya kamata. Musamman abubuwan da suka faruwa a kan ambasadan Amurka na Libya da aka taɓa samu a irin tanzoma cikin gari aka halaka, to Amerika tana taka tsantsan da irin wa'annan yanayi. A tunanina ba na jin wai wata makarƙashiya ce irin ta siyasa tsakanin Najeriya da Amurka da ta sa har Amurka ta yi wannan zabura ta firgita ta kuma ɗauki wa'annan matakai kuma ta faɗa. Akwai dalilai da za a iya cewa ana shiga cikin hancin ƙasashe yadda Amerika take ta irin wa'annan bayanan ta ce mutanen ta cewa, amma ya rinka tasar da hankalin ƙasa kuma yana wato kawo rashin jin daɗi da ruɗani ga zamantakewa na mutanen ƙasa. To amma duk da haka ina ganin ba an yi da gangan bane, watakila suna da wani bayani wanda kuma bayanin ko bai tabbata ba, ko a dalilin yunkurin da suka yi an kautar da masu son kawo halin sun kautar da hankalinsu. Abin dai ban tsoro shine a ce sun yi lissafi ne, suka yi lissafi suka ga cewa su suna ganin abubuwa kaza da kaza za su iya jawo tashin hankalin da zai jawo matsala kaza da kaza su kai wannan. To a wannan ni zan fi damuwa, saboda a gaskiya a yanda kasar take tafiya, duk wanda ya zo maka da lissafin cewa abubuwa za su iya su kurkucewa ba za ka iya watsar da maganar ba. To saura da me, idan kuma harka ce ta diplomasiya ta wato rigingimin shugabanci ko siyasa na shugabanni, na garin Najeriya ma sai ta rama ta ba da bayanai cewa kada a rinka fita a wasu wurare a Amurka, musamman kai bakin fata ne, saboda su sun yarda cewa wato rayuwar bakin fata tana da amfani irin su Black Life Matter dinnan, dan su ma su nuna Amurka cewa za su iya kawo cusgunawa a cikin rayuwar mutanen Amurka, su kuma tayar musu da hankali akan abubuwan da suke faruwa na cikin gida a Amurka. Amma saura da me, abu babba shine mu yi addu'a Allah ya sa ji ba wani masifa bace, tunda akwai an gani an yi ada, kuma har yanzu wanda suke yi din ba wai sun aje kayan aikin su sun daina bane, har yanzu komai mai iya faruwa.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai da kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Ga gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron gidan mu da Amurka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari. Sunana Abdulrahman Kabirjani, da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin muna garin Tsagem na karamar hukumar Mani, kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na Tsagem, domin jin su wane ne suka kafa wannan gari na Tsagem. Mai garin Tsagem ya shahara da shi.
Wannan gari na Tsagem gari ne mai tarihi sosai, kuma gari ne na Fulani da malamai. Fulani ne suka taso daga garin Yola, waɗanda cikin Fulani nan akwai Idris, akwai Abubakar, akwai kuma Ibrahim. Malamai ne kuma makiyaya, suna kiwo, suna tafiya, suna aje zango. Idan suka je wurare sun biyo ta cikin garin Gombe. A garin Gombe ne shi Idris da Abubakar, Allah ya musu rasuwa a garin Gombe. Sai shi Ibrahim wanda shi da ne gare su, shi ya wuto ya taho ya zo har a jihar Katsina, ya zo ya tsaya a Ingawa a lokacin, dan ina magana shekaru ne da dama baya da suka wuce, da ya tsaya Ingawa akwai wajen da ake ce ma Fadamar Dallaje, anan yi zango, daga nan kuma ya wuto ya zo Tsagem, amma sai ya fara zama a Kobra. Kobra din a Tsagem take, anan ya fara zama, wanda shi wannan Ibrahim shine Tsagem na farko a sarauta Tsagem. An ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 kenan. Ya fara wannan sarauta ta mai garin Tsagem a 1804, sannan kuma ya rasu a 1851, yayi shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagem. Amma daga nan Kobra sai ya matso inda ake ce ma wani, akwai wani dutse wanda dutse yana tarihi, akwai ma kaburburan su a wajen, dutse yana kusa da Tsagem sosai. Da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya kare ya ida shigowa cikin garin Tsagem, ne ya zo ya zauna. Daga nan kuma bayan ya rasu ya shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagem, sai Tsagem Yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerar, shi ma ya hau wannan kujerar a shekara ta 1851, wanda ya yi shekara 27 yana kankara gamuhi. Ya aje wannan sarauta, ya rasu a shekara ta 1878, 1878 kenan. Daga nan Tsagem Yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895, shine ya yi shekara 17 yana wannan sarauta. Daga nan sai Tsagem Abdulkadir, shine Tsagem na hudu kenan. Daga nan kuma sai Yam Abdulaziz ya gaje shi shekara ta 1938 zuwa shekara ta 1945, shine ya yi shekara 7 yana sarauta a wannan mulki. Amma shi Tsagem Abdulaziz ba rasuwa yayi ba dan dan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya ta gani so dai dan nan yayi shekara 7 ne yana wannan sarauta dan dan shi lokacin yana tsagen Ahmadu kenan wato kakanmu lokacin yana yana aiki a nan gidan yari Katsina daga nan aka dauke shi aka zo aka ba shi wannan sarauta yake gaba da wannan sarauta daga shekara ta 1945 kenan zuwa 1999 shine shekara 54 yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu tsagen Usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2018 wanda shi ya shekara 18 yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta 1999 to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan tsakanin gap na shekara daya aka ba shi wannan sarauta ta shekara ta 2000 ya shekara 18 yana wannan sarauta shine tsagen na 7 kenan sai yanzu ni ne tsagen na 8 an nada ni a shekara ta 2018 ya shi daga watan Agusta
Malam Buhari wannan gari na tsagen me shi har da shi
to wannan gari na tsagen kamar yadda ne maka bayani cewa gari ne na Fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma mutanenmu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu maganar da ake Fulani ne a cikin wannan gari na Tsagen.
Na'am, akwai wani abu na tarihi wanda garin na Tsagen yake da shi?
Eh, a shi wannan dutsen da ne maka bayani, har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu, akwai kaburburan su har yanzu a wajen. Shi wannan dutse ana ce mishi dutsen Gandu. To har yanzu wannan dutsen yana nan waɗanda kaburburan har yanzu suna nan a wannan waje inda ake ce ma dutsen Gandu.
A halin da ake ciki yanzu, wadanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na Tsagen?
A halin da ake ciki yanzu, tunda mu a gaskiya a garin Tsagen tunda muka tashi haka ake ta abin nan duka dangi ne, Fulani ne din dai kamar yadda suka taho daga Yola. Fulani har yanzu ma Fulani ne dan ko kallon mu akai da an gamu sai wasu ma in suka mu kaɗu da mu Fulatanci suke mana to amma mu ko Fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu Fulani ne cikin garin Tsagen.
Wani irin kalubale wannan gari na Tsagen yake fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗaukar matakan da ya kamata?
Alhamdulillah, a gaskiya na ji daɗi wannan tambaya saboda kamar yadda ne bayani garin Tsagen tsohon gari ne. Idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar Tsagen ba lokacin da aka fagarin ba shekara ta 1804 kenan idan aka lissafa yanzu za a ga cewa shekara 2017 kenan wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abun lamura da ya kamata duk ana yi a cikin garin to amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fi ci mana tuwo a ƙwarya magana hanya tun wannan lokaci ne nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama mu har yanzu Tsagen bamu da hanya har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya idan ma aka ce lokacin damana ne idan har za a dauko mara lafiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo akwai ƙoramin da idan ruwa ya zo to lalle Tsagen ba ta hituwa baka shiga baka hita to wannan kalubalen muna ta fama da shi sannan muna da karancin ruwa wanda idan da za mu samu bamu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiwa zuwa cikin garin Tsagen saboda garin yana da idan za a yi bohol to dutse ne kasan garin shi yasa muke samun karancin ruwa sosai to muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fice mana tuwa ƙwarya
to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shine mai garin Tsagen sai gidan rediyon murar Amurka Abdraman Kabirjani ke sallama da ku.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.